sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin na mu da abokanmu. Shirin mu da abokanmu shiri ne da yake zakulo matsalolin da suka dami al'umma da tattauna su kai tsaye da masana a duk inda buƙatar hakan ta taso. Bayan dogon hutu da wannan shirye samu sakamakon shigar azumin watan Ramadan mai alfarma, to a cikin yardar Allah gashi mun dawo wannan fili mai albarka, kuma za mu ci gaba da gabatar da shirye-shiryenmu kamar yadda wannan fili ya saba. A yau da yardar Allah filin namu yayo kamun babban bako, inda kamar yadda muka saba tattauna batutuwa wanda suka jibanci rayuwar al'ummar Hausa kai tsaye. A wannan rana shirin namu yayo kamun da babban bako, inda za mu tattauna da Professor Abdullahi Uba Adamu akan abubuwan da suka jibanci al'adun rayuwar Bahaushe kai tsaye. Professor, mun yi maka barka da zuwa wannan fili.
Jama'a assalamu alaikum.
Kamar yadda muka shaida muku, wannan fili zai tattauna ne da shi wannan shehi malami akan abubuwan da al'adu na Bahaushe sitarsa da kuma wasu bangare da suka shafi rayuwarsa kamar wasanni da dai abubuwan da ba a rasa ba na al'adun Bahaushe. Da farko Professor, wannan gida mai albarka yau ya cika shekara biyu da kafuwa. Da farko za mu so mu ji irin wani sako wannan gida mai albarka ya tura ga mutane a cikin wannan shekara biyu da kafuwarsa.
To ina musu fatan alheri, kuma ina taya su murnar wannan shekara biyu da aka samu na gwagwarmaya da kuma jajircewa da kuma daɗa fito da abubuwa da ilmantar da mutanenmu. Saboda gidan rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake daɗa taimakawa al'umma, kuke taimakawa gwamnati wajen jawo hankalin mutane akan abubuwa da dama iri-iri. Saboda haka ina musu fatan alheri, Allah ubangiji ya shafa na, Allah ya ƙara ɗaukaka.
To amin summa amin. To Professor, kamar yadda muka ambata a shimfiɗar wannan shiri, za mu yi batu ne, za mu tattauna ne akan abin da ya shafi al'ada da wasanni na Malam Bahaushe. Da farko za mu fara tambayar shin wane ne Malam Bahaushe?
To manazarta da yawa sun fito da fahimta iri-iri akan wai wane ne Bahaushe, kuma sun kasu gida biyu. Kaso na farko sun ɗauka babu wani abu Bahaushe. Bahaushe yare ne, ba ƙabila ba ce. A takaice wanda duk ya iya Hausa to ya zama Bahaushe.
Duk wanda ya iya Hausa,
in dai ka iya Hausa to Bahaushe ne kai. Wannan shi ne kaso na farko na manazartan da suka ɗauki wannan matakin cewa ai babu wata ƙabila Bahaushe, kamar yadda za ka ce akwai ƙabila Bayarbe ko akwai ƙabila Ibo ko akwai ƙabila Ijo ko akwai ƙabila Fulani. Babu wani abu da ake kira Bahaushe. Bahaushe kawai yare ne, wanda duk ya iya Hausa ya zama Bahaushe. To akwai kuma wanda suka ce a'a ba fa za ta taɓa yiwuwa ba, cewar akwai mutane wanda suka yi wa kansu daira na unguwanni na ƙasashe na asali, ya tabbatar da cewa akwai mutane Hausawa
wanda suka keɓance kenan a guri.
Suna da ƙasashe da za ka kira ƙasar Hausa. Suna da abinci da yake su kaɗai ne suke ci, suna da tufafi da wanda yake su kaɗai ne suke sakawa, suna da abubuwa da suke yi wanda in ba su ba wanda yake yi
tun ada
tun farko. To saboda haka cewar akwai mutane da suke da irin waɗannan abubuwan da suke yi ya tabbatar cewa akwai ƙabila Hausawa, ba wai yare bane, ya fita daga yare ya zama cewa tabbas akwai mutane da suke da wannan ƙabilar. Abin da ya janyo wato wannan rudanin a wajen manazarta ta maimai Turawa shine ganin yadda Hausa ta buzu tun daga Kemaru, abin da ya kai har Senegal, in ka keta gaba ɗayan wannan wato yammacin Afirka za ka ga ana Hausa. To wannan ne ya kawo tunanin cewa ai Hausan ma kawai yare ne na mutanen da suke wani wuri, amma ba wai jama'a ce ta kamaimai da ake da ita ba wanda suke da muhallin da. To wannan guda biyun su ne dai aka fi kawo tunani akan su akan waitin wane ne Bahaushe. To amma abin da aka manta da shi shine a nazari akwai abin da ake kira nazarin ciki da nazarin waje. Akwai nazarin da ake yi daga waje, mutum zai zo ya kalle ku ya nazari akan ku ya yi tunani akan ku,
wanda ba shi dan asalin kabilar ku bane ko kuma ba jinsin ku.
Ba dan kabilar ku, kamar misali Turawa za su zo su yi nasu nazarin su tsokanen su su rubuce-rubucen su su adana-adanin su su tafiya su, idan suka tafi sai su je su cako ku da duk abin da suka hada su da shi su fito da shi a mizanin bayani. Wannan shi ake kira nazari daga waje
a dunkule.
Akwai kuma nazari daga ciki, wanda yake su mutanen da suke ciki din mutanen da suke yan kabilan ne su kuma suna yin nasu nazarin saboda haka duk wannan nazarce-nazarce da ake yi akan cewa waye Bahaushe turawa suna cewa wayansu turawan suna cewa babu Bahaushe ba Hausa yare ne ba kabila ba wayansu kuma suna cewa kabila ne ba yare ba to duk ire-iren wannan ba a yi la'akari da cewa akwai shi kansa Bahaushe shi yana nasa tunanin akan wane ne Bahaushen ba waye shi kuma ya riga ya yi
tintin
ya rubuta littafi ana kiransa Girgam a cikin littafin nan a daura aka samu shi a cikin malaman daura na wannan lokacin tun kafin zuwan turawa sun zauna sun rubuta tarihin Hausawa a ciki ne aka fitar da wannan tarihin abinda ake cewa Hausa bakwai da kuma ƴan uwa bakwai saboda mai girma sarkin daura a watan Oktoba ta shekara ta 2009 ya fitar da fatawar cewa a daina cewa banza bakwai mai kuma a ce banza bakwai a ce ƴan uwa bakwai to su da kansu Hausawan su
suka yadda da can ake amfani da banza
idan ana cewa Hausa bakwai banza bakwai to ya fito da fatawa cewa a daina amfani da banza bakwai kamar cin fuska ne a dinga cewa ƴan uwa bakwai to saboda haka su Hausawan da kansu ba wani ne ya zo ya zana musu wannan ba su suka zauna suka zana suka ce akwai jihohi guda 14 inda Hausawa suke wayannan jihohin sune jihohin Hausawa amma daga cikin su guda 7 sune ainihin Hausawa na gaskiya guda 7 ba Hausawa ne na gaskiya ba guda 7 da ake ganin sune Hausawan na gaskiya sune ake kiran su Hausa 7 guda 7 da ba Hausawa ne na gaskiya ba sune ake kiran su ƴan uwa 7 to a nazarcen ma idan ka duba guda 7 din da ake cewa Hausa 7 din ɗaya daga cikin su ita ma ba Hausa bace
ita ma
kara ce akai aka kira ta aka saka ta a cikin Hausa 7 wanne ne
Hausa 7 din
kware kaga daura
taya
Katsina Gobir Kano
Bado
Zaria
Biyar
Rano
Shida
da Garun Malam
nan Garun Malam
nake jin Garun Malam yake daidai wajen Auyo wani gari ne daidai wajen Auyo to shine ya zama kaman na bakon namu so kaga wayannan da Rano da Kano da Zaria da Gobir da Daura da Katsina da Garun Malam dinnan shi ake kiran su Hausa 7 wanda duk ya fito daga cikin wayannan wuraren Bahaushe ne gaba da baya tsantsa babu wanda ya sai kankare masa Hausarsa
indai daga cikin wayannan
indai daga cikin wayannan jihohin ka fito ai lokacin jihohi ne kamar dauloli ne ma
daula ce
indai daga cikin wannan daular ka fito Allah ya sa aka halice ka a cikin wannan daular to kai tsaye Bahaushe ne kai san saboda babu wani yare da ake yi in ba Hausar ba to amma shi ga yake jin Garun Malam din I'm not sure ko daidai wa daidai nake fadan shi
Garun Malam din
ba na jin dan kan kwatanta shi da wani gari kusa da hanyar Zaria da ake kiransa Garun Malam din to amma garin da nake fadi a kusa da Auyo yake to shi wannan garin su da kansu mutanen garin sun ce su ba Hausawa bane sun ce su Larabawa ne ainihin su Larabawa ne su da kansu suka faɗa ka wani tarihi da wani bature ya rubuta to sannan abinda yasa ake kiran su ake sasu a cikin Hausa 7 saboda lokacin da Baya Jidda ya taho Abu Yazid ya taho da matarsa daga Borno ya gudo a nan garin yaya da zango sai ya bar matar tasa a nan garin sai ya ƙara so daura da ya ƙara so daura sai koma can garin ya dauko matar shi ba amma tar anan ta haihu har din ya girma har yayi sarautar garin to malaman daura da suka tashi rubuta tarihin daura sai suka hada da wancan masarautar tasa suka saka shi a ciki ya zama to Hausa 7 saboda ya riga yayi bai shi Abu Yazid bai ma mulkin Hausa 7 bai mulkin daura ba matarsa ce ai tai mulkin daurar to su kuma wancan da ake kiran su ƴan uwa 7 garuruka ne wanda ake ganin cewa kamar an kai musu wato kantomomi sun rike wuraren
sun rike su
masarautun wurin duk da cewa ba ma ƴan asalin wurin bane wanda kantomomin da suka je
daga wasu wuraren daban-daban
yawa to ɗaya daga cikin su akwai kwararrafa akwai zamfara wannan da muke da kaci akwai oyo akwai nufe duk garurukan da ake ganin su gefe gefe suke da kasashen Hausa sai aka tattara su aka sa su a cikin yan uwa bakwai wanda su kuma wato abun ma dariya yake ba su kan mutanen oyo sai ranga sana dariya suna cewa ya za a ce wai Hausawa su ne wato iyayen gidansu ai ba za ta yiwu ba to amma dai haka dai su malaman tarihi a lokacin na daura suka rubuta wannan to ba mu damu da yan uwa bakwai din ba saboda yan uwa bakwai din suna tasu tarihin daban amma abin da ya fi damu mu shine wanda ake kiran su Hausa bakwai din so tambayar ka ta farko shine shin wane ne Bahaushe amsar ita ce Bahaushe shine mutumin da yake daga jihohi guda shida waɗanda suke jihohin Hausawa ne wanda malaman daura tun shekara wajen kusan 100 da wani abu suka rubuta a cikin littafin su na girgam idan ba daga cikin wannan kake to ba Bahaushe ne kai ba idan daga ciki kake to Bahaushe ne kai kai sai
to professor ya masu sauraro kada dai a shafa kura tare da shirye-shiryen gidan Rama Radio mu yada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a Zango na FM a cikin shirin mu da abokan mu kuma wannan fili na yau ya karbi bakuncin professor Abdullahi Uba Adamu to zan tafi kai tambaya ta gaba professor duk da dai cewa tarihi ya nuna cewa hukumar ce bayanai sun nuna cewa asalin Bahaushe ba su da sitarsa bayanai ba su da yawa akan sitarsa da yake amfani da ita asali amma da haka zamu so mu je wasu irin strike amfani da ita tunda
to idan dai ana magana sitarar Bahaushe duk wani nazari da su pokrant da waye duk wannan turawan suka yi sun raja akan cewa dai rigar da aka sani za a tabbatar da cewa ta Bahaushe ce rigar yar shara
ita kadai
kai tsaye ita wannan duk wani abun da Bahaushe ya dauko shi ya saka shi daga baya sakamakon arowa ne da yayi a wannan wurare saboda Bahaushe akwai shi da yawo saboda haka yawon da yake yi na gaya maka tun da kake maru lokacin babu wai Najeriya babu wani abun nan sai dai kawai tafiya ake yi so tun da kake maru idan ya tashi ya tafiya zai kai har Dakar har Senegal to zai shiga cikin Burkina zai shiga cikin Togo to duk wayannan har Mauritania
zai shiga cikin al'umma daban-daban
zai ganin al'umma ya koyi abubuwa ya ga abubuwa da yawa ta haka ma yake aro kalmomi da yawa wanda yake gani daga wajen wannan mutanen wanda yake da yawa daga cikin kalmomin da muke da su ba namu bane nasu ne aro su muka yi muka mayar su kamar jaki turmi tabarya itace duk wannan azubinawa ne muka samu daga wurin su to ire-iren wannan yasa ganin yadda wansu suke yare yake arowa ganin yadda wansu suke dafa abinci yake arowa eh kamar dafa duka ai abincin wayansu mutane da ake kiransu jollof a wajen Mali
to su jollof din ba turanci bace
ba turanci bane yare ne na mutanen Mali idan su za su dafa abinci da shinkafar da miyar da mai da nama da tattasai duk gaba ɗaya suke hadawa su dafa shi da Bahaushe ya gani sai ta rinana shi ne dafa duka to daga nan dafa duka ta san ta riga ta samu wannan salon to kazalika ma tufafi dogwayen riguna da muke sawa yanzu daga Senegal suke babban riga da muke sakawa yanzu daga wajejen Mauritania take to duk gaba ɗaya aka tattaro su amma dai abinda muka san cewa mu dai namu ne tabbas hakika ya shara amma ka san da yake shi filin nazari wato fadi ne da shi
yana da girma
eh yana da girma saboda haka idan mu mun ce haka sakamakon mu abinda muka binciko to muna roƙon in akwai wani wanda yake da wani bayani wanda ya bambanta to kaga sai da jawo hankalin
mutane saboda ita yar sharar da aka
sai amma mu eh kama yar sharar in akwai wata riga bayan yar sharar to zamu so mu sani amma dai iyaka sanin mu yar sharar ce
kamar riguna na Hausa ba da ake amfani da su wanda masarauta suke amfani da su kamar su gado haka rigar gado ko farin Kano ko tsamiya ko wani abu
duk wayannan ai yadin ne ba salon rigar bane
to
yadin ne yadda ake saka shi da kuma abubuwan da ake amfani da shi ake saka su ba wai tufafin bane irin salon dinkin rigar ne
ba
yawa to da sarauta ta bunƙasa sosai sarakuna suka dinga fito da salo iri-iri na dinki kamar aska biyar wannan kai tsaye ba sarake ne yake da ita to da duk irin wannan manya-manyan kayan da kuma irin dinke-dinken da ake a hankali ganin yadda kamar yanzu mun kaga rigar Mauritania babban riga ta Mauritania blue ce amma shudiya ce kuma suna yin shudiyar mai shudi sosai sannan zaren da suke amfani da shi wajen yin surfanin da kuma yin adan na zinare ne wato yana da ruwan zinare
yana da kyalli
sosai to sarakunan mu suka aro ire-iren wannan aka zo aka dinga hada zare iri-iri da ja da baki da yellow da white dan a nuna kasaita a nuna girma a nuna kyau kuma abin ya fito ka ganshi kai da ganin mutum ba sarake ya sa irin wannan kayan ka san ba sarake da ganin shafka ka riga ka san kai shi yasa ma ake mata kirari da shafka babban riga da ganin shafka ka riga ka san riga ce ta basarake ta wanda ya ce to wannan sai yayyo daidai da misali ba platani mai san ado ba platani yana da sanye ado a jikin sa shi ake kira da turanci body adornment yana sanye ado shi yasa zai shashafa abubuwa
a fuskar sa
eh zai in fact wayansu ma hayyar suke sakawa su yi kiso duk su saka wayansu abubuwa kawai dan dai su yi ado to bahaushe shi mai kun yi irin wannan a jikin sa sai ya dauki irin wannan adon shi kuma sai saka a jikin tufafin sa
ta zai saka
to saboda haka na kasaita ne a cikin a cewa to riga ta fito da zare rambatsau mai launi iri-iri wanda yake daukan ido mutum yana tafiya yana takawa daidai yana kasaita yana jin dadin jikin sa shi kansa ko ba da ko sisin ko ba jikin sa idan ya saka wannan ya san zai ji dadin rayuwar sa to riga dai wacce muka sani kamar a yanzu ya shara ce da amma kamar da nace kogin nazari fadi ne ta shi muna kuma bara ga duk wani wanda ya samu wani abin da ya dara
sharar
to ya sanar da mu ce gashi bance dama ba namu bane ita kanta kalmar bance ma ba ta Hausa bace nufanci ne
eh da ita zan fada ka mun ce bante da can ana amfani da ita
to bante ma ba namu bane nufanci ne da wannan nufa muka karbo kalmar
to aka aro abun ake amfani da shi
to wala Allah aro abun aka yi ko kuma kalmar aka aro watakila mu muna da wani abu a lokacin kafin mu samu masa suna Allahu alam to amma dai bante da ake daurawa to wannan tabbas kalmar ta fulata ta wannan ce ta nufawa a wajen nufa muka same ta yas to kaji yadda lamarin yake
to kamar yadda mu Hausa muke al'ada muke aran al'adun wasu shin wasu a duniya wasu mutane suna aran al'adun mu ma
ba za ka ce wai ana aran al'adun mu ba amma kuma ba za ka ce al'umma ba ta aran al'adun wayansu ba kana aran al'ada ne bisa ga gwanintar al'adar gare ka ga kenta da kuma ganin cewa kaman ta fita ka kuma za ta fi aiwatar da abinda kake ne fiye da kai takan to sai ka aje ta sai ka dauki wani to saboda haka ba za ka ce kai tsaye wai akwai wani da suke koyon abinda Bahaushe yake yi ba amma kuma wannan ba wai nuna kaskanci ne ga Bahaushe ba su kansu wanda ba sa koyon abinda Bahaushe din yake koyon suna koyon wani abu
daga ciki
yanzu kamar misali turanci da yawa daga cikin kalmomin da suke turanci ba turanci bane
ne
yare ne daga wani surare
kamar wanda irin
magazin ba turanci bane turkiya ne haka ma girl wato yarinya kenan haka ma biya wato biya na barasa
na giya
shi ma ba duk ba turanci bane mention daga India suka samu ta
in kace shi kansa turancin suna
arare ne ya har hado abubuwa in kace ka san yanzu yan suwaga suna cewa I don't give a damn to idan kace I don't give a damn din nan wato kana nufin ka baka damu
ba damuwa
to wannan damn din DAMN damn din anini ne a India
kudi kenan
kudi ne wani anini ne wato kana son kace ai wannan abun dan rashin daraja samani ba zan sai shi dan ba
to ba
kamar kace idan mutun ya rena kasuwa
ko sautu
baya kai wato sai kace in kai an ka muku na kace I don't give a damn ni wannan ba zan sai shi dan ba to kaji saboda haka suna
damu wani kudi ne a India
shi amfani kudi ne a India amma misisi wato mafi karanci mafi rashin daraja kamar yadda zaka ce yanzu aka kawo kwandala tunda yake yanzu ba wanda yake amfani da ita to kaji saboda haka su ma suna ara duk da dai cewa babu wani abu da muke da shi wanda ya nuna Hausawa sun bawa wayansu Yarbawa ne ma watakila sun ari kalmomi daya biyu haka shi ma akwai wannan muna ta binciken kamar titi
wannan da kwanta akwai titi
yawa sun aru wannan amma kalma da na san dai Hausawa sun bawa Najeriya sun bawa Najeriya kowa ya karbi ta shi ce wahala
kowa yana
amfani da duk inda kaje kace wahala daga cross river zuwa Sokoto kace abe make na no give me wahala to kowa ya san masifa ce kuma kalmar da ta Hausa ce
asalin ta kalmar Hausa
ta Hausa ce to amma dai ga ta can an riga kowa ya karbe ta saboda kowa yana cikin wahala to wannan tana daidai daga cikin abun da ta hada mu gaba da wahalar nan a wahalar ake ko
to Allah shi kyauta to zamu ƙara taba wani bangare ne bangaren wasa kamar yadda ganin cewar mafi yawan wasannin da ake da su a da yanzu yara duk basan su ba sabida haka shin wani hanya ake bi ko za a bi danganin an jawo hankalin yara su san irin wannan wasan ko kuma a dada martabar waɗannan wasannin na da
to idan ka ce wasannin da kana nufin wasannin dandali da yara suke yi bayan sallar isha
kware kuwa
kamar suna jeje ni gidan goro belingo
langa
hawo langa da duk wannan waƙoƙi da suke yi magana ta gaskiya wato hukumar adana tarihi ta Kano ita ce ya kamata a ce ta tattaro wannan abubuwan ta je ta adana su ta tattara su ta ajiye su ta yadda mutane za su iya tunawa da su amma mu a bangaren mu akwai wata kungiya da mun kafa wata Foundation for House of Performing Arts wanda idan aka je internet www.pohapa.com da ya samu ta mun tattaro ire-iren wannan waƙoƙin mun sa yara sun yi su an tattaro su
professor dan ƙarin maimaita dandalin dan wasu sun za su nema
FOHAPA
pohapa.com
ba sai ka ce www din ban ka ce kawai pohapa.com to a wannan wurin muke kokarin mu saka duk ire-iren wannan waƙoƙin na da na gargajiya kuma su wannan waƙoƙin Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage kasar United Arab Emirates su suka ce ayi to da aka yi gashi na suna kokarin su fito da DVD da kuma CD din waƙoƙin wanda za a baza a duniya amma a Paris za a sayar da su ba a Najeriya ba to amma mu muna da wayansu daga cikin su wanda muke kokarin mu saka a wannan website din da mutane su gani saboda haka yaya za a yi a jawo hankalin mutane akan wannan ya za a yi mutane su san da wayannan dole a aiwata da su yanzu kan kunan gidan rediyon ba ku sa irin su ba ku taba zuwa kun fita kun je kun ce yaran dandali su yi muku waƙoƙin ku zo ku saka su ba
eh amma akwai shirye-shirye na yara da ake yi wanda suke zuwa a wasannin
ai ba so ake a saka su a lokacin shirye-shiryen yara ba ai da abin da ake cewa cultural artifacts wato abubuwa ne na al'ada ba wai ai in gana yawan cewa su yi lokacin yara za a saka su to yaran kawai ake son su sani ai ana son manyan masu tuna cewa fa akwai ire-iren wannan abubuwa
to su idan manyan sun tuna me za su yi akai
za su iya janyo hankalin yaran su cewa to gafa ga irin waƙoƙin da muke so ku dangaje saboda yaro karshen ta yaran yanzu na yansu waga ma ba za su saurari lokacin wasannin yaran ba za su ga mun ka cewa su sun fi karfin wannan to amma idan babba yana ji a lokacin da yaro ba da manin yaro zai ji ba babba ne yake ji ya ji to babban zai iya jawo hankalin yayansa ya ce to kun ga irin waƙoƙin ma da za ku dinga yi da ma za ku dinga irin wannan waƙon da daɗi shi kansa uban zai iya tashiwa a nan falansa ko a sauransa zai iya cewa to ku tashi mu yi irin wannan tare da ku sai su yi sai ka ga wato an daɗa farfaɗo da abin da ya kamata a dinga farfaɗowa da shi na wajen inganta ire-iren wannan waƙoƙin da suka baci
wannan dai a dunkule da yadda za a yi kenan a dada martabar wasannin
kware da gaske ya zamanto sun shiga cikin al'umma ta hanyoyi da yawa ba wai sai ta lokacin wasannin yara ko kuma barkanku da yara barkanku da huta ko wani abuwa
ko ina yara shirin mu nan da lafiya
duk ba wannan kace zaka yi wannan ka yi musu muhalli ka ajiye shi a nan wajen ka dakile shi yaro ba shi da wato ikon da zai dana aiwatar da abin in ya ji shi ya tashi kenan amma idan ka jiho shi a lokacin da manya suke ko lokacin nishadin manya kamar ko Dr. Fiwa ko waye ya jajjefo su a cikin waƙoƙinsa to mutane za su da tunanin cewa ai ko kaga tun muna yara ban taba jin wannan an irin wannan waƙar ba ai ko ni ma ya tuna min da wani abu
to amma ai babu irin waƙoƙin ne yanzu
ina ga maka su mun na tattara su wajen kusan 20 da wani abu don mun yi ai akwai su kuma ku studio dinku ku ne za ku je ku yi yara ga su nan a cikin ko ina yanzu ka je cikin gari kace da yara su zo su yi muku wannan waƙoƙin a dauka a zo a saka za su yi muku
sun dauka da muryar su lafiya ba sai an yi mata wani sinadari
ba wani natural in ya so iyaka in ana so a dada masa armashi sai a sa mata kiɗa dan yanzu dai daga cikin abin da muke so mu yi shine waƙoƙin da muka dauka na yaran na waƙoƙin dandalin muna so mu je mu dora musu kiɗan rap na hip hop saboda ya zamanto cewa a samu yan hip hop sun yi irin wannan waƙoƙin to kaga in yan nanaye suka yi yan hip hop suka yi to abin zai dada jawo hankalin mutane akan muhimmancin abubuwa
dai to mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare da gidan radio Rahama mai yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a Zango na FM a cikin shirin mu da abokanmu shirin na yau ya karbi bakuncin shehi malami Professor Abdullahi Uba Adamu zamu dan shakata Professor zai dan sharuwa sannan kuma mu sake dawowa gare ku shirin mu da abokanmu
kake saurara daga kanal gidan Rahama Radio mu yada shirye-shiryen su akan mita 97.3 a Zango na FM kuma shirin namu yau muna tattauna ne da Sheikh Malami Professor Abdullahi Uba Adamu akan abubuwan da suka tibanci al'adun Bahaushe kai tsaye to ganin cewa akwai wato hanyoyi da yawa da ake so a itar da sako ga al'ummar Hausa kamar misali wasan kwaikwayo sitara da waka tana matukar amfanuwa tana matukar taka rawa a cikin wannan abubuwa shin ta ya za a cuso wannan abubuwa cikin wannan sakonni da ake so a isa
ya danganta da shi kansa mai wasan kwaikwayon producer din kenan idan ya ga me ya manufarsa na yin film din ita ce zaka da fara yin tunani idan manufarsa yayi film din ne saboda ya adana wani bangare na al'adar Bahaushe to zai yi kyau a ce dan sassaka wannan saboda ya kara abun armashi kuma da ya taimaka wajen adanawa idan manufarsa ta yayi kudi ne to saka ire-iren wannan abubuwan watakila ba za su jawo masa kudi da yawa ba saboda idan yayi gani yake kamar zai yi asara wanda ya saka abun da za a janyo hankalin mutane su saya duk da dai cewa za a kalubalanta masu kalubalanta suna cewa haka bai kamata ba su suke za su ke saya kuma to ya danganta ga manufarsa
kuma ka kalubalanta abun kuma ka ji ka saya
eh a da yaushe yasa ai duk wanda ka wani film ya fito ana ta kalubalanta sa wanda bai kyau ba bai yi kaza ba yayi kaza to mutanen da suke kalubalanta su suke zuwa suke sayen shi
kuma
dan wani ya fada ya ce bai da kyau wani ma ya ce bara anje gani abin da yake ciki sai ya fada kuma sai ya zo cika Allah wade wani ma sai ya ce bara anje gani haka za a yi ta tafiya to saboda haka ya danganta menene manufar ka idan ka yi film kana yin film ne saboda ka adana al'ada ta Bahaushe koko kana yin film ne dan ka yi kudi idan kana yin film ne dan ka yi kudi ba na jin akwai wani haƙi akan ka na cewa wai dole sai ka riga ka saka irin wannan
kamfutar al'ada
na gargajiya na amma kudi ka zo yi sai ka je kasuwa kai kudinka idan kuma kana yi ne saboda kai ana ka ganin akwai wani bangare na al'ada Bahaushe da kake son ka adana ko nan da shekara 20-30 an duba film ɗinka za a ga wani bangare na abin da kai na gudunmuwarka to yana da kyau mutum ya yi tunanin ina zai je ko wannan abubuwan so maimakon rawa da waka da ake akan ciyawa ana murginawa bakin kwatami ko kuma bakin kududdufi to kaga sai a saka irin wannan na dandali to amma kamar da na gaya maka wannan wanda zai wannan sai mai sai jarumi wanda ke shi ba wai kudi ne a gabansa ba
kudi ya fito nemawa
ya fito ne zai yi kudin dan yayi kudin amma kuma yana da wani manufa da cewa kamata ya bunkasa al'ada ya jawo hankalin mutane akan wata al'ada da ta shuɗe saboda haka ga ire-iren waƙoƙin dandali na yara bara ya saka su a ciki ai yan mata suna da nasu waƙoƙin maza ma suna da nasu waƙoƙin to sai bara ya sassaka irin wayannan abubuwan saboda ya jawo hankalin mutane kuma ya dada inganta wayannan waƙoƙin da suka bace to idan abin da ya kawo shi kenan amma kuma abin da ya kawo shi kenan ba to ne ban ga laifin sa ba idan bai saka ba inda ke kudi yace ya fito yi shikenan sai je neman kudin nasa
babu wata yanzu kungiya kenan da za ta buki kirji tace tana yin wannan abubuwan dan karan kanta dan ci gaban al'umma misali kungiyoyin masana da kuke da su haka
ce da kai history and culture bureau wato wannan hukumar adana tarihi
ko ba gwamnati ba kungiyoyi masu zaman kansu
ai ba za su rayu ba sai da kudi kuma akasari da yawa ba su da kudin da za su adana wayannan statutory wannan abu kamar misali Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage da na gaya maka Abu Dhabi UAE su gwamnatin ita tarayyar Larabawa ce suka kafa ta sai suka kafa wani guri da ake kira Center for the Study of Music in the World of Islam wato cibiyar nazarin tasirin kaɗe-kaɗe a rayuwar musulmai to su suka yi bi duniya ko ina kasashe suna daddako irin wannan abubuwan suna adana su saboda haka yanzu idan kana son kai nazarin wannan waƙoƙin da na yi recording sai dai ka je Abu Dhabi
babu
su adana kansu saboda anan aka tara su anan suke
su suka dauki nauyi
su suka dauki nauyi kuma su suka adana su to anan babu wata kungiya da take da wannan abun da ake cewa cultural preservation ko kuma cultural activism wato wajen fito da jajircewa da yaki da adana
al'ada
babu
din Najeriya ko kuma ya are
akwai National Institute of Cultural Orientation ne a Abuja wanda kuma su kamar irin sirayen ƙoroso da duk irin wannan bukukuwa da shauransu suke adanawa suke daukakawa akwai amma a community sin gwamnati ce ita ma saboda haka ba wata kungiya ce mai daukan nauyin wannan abu ba kungiyoyi gaskiya ba za su yi ba mu muna kokarin mu yi a Foundation for House of Performing Arts amma abin ya fi karfin mu in an samu kudi ne ake in babu sai a tsaya to amma wanda ya fi ya kamata su dauki nauyin abin gaba ɗaya kwata-kwata hukumomi na gwamnati
sabida haka ita kungiyar kudi ne ba ku da ita shi sa kuka jinkirta abin ko aka tsayar da shi
to da rashin kudin ma na yadda za mu baza wannan
kuma rashin shigo gwamnati ne cikin abin
ai ba ma san ma gwamnati ta shigo saboda idan duk gwamnatin ta shigo za ta shigo da nata aƙidar ne to ba ma san gwamnati ta shigo da wata aqidata mu dai muna yin abun da muke yi domin mu adana al'adunmu domin kuma mu adana abubuwan mu da mutanen mu suke yi na kada-kada da raye-raye wanda suka fara bacewa abun da muke yi kenan
wannan daidai kun mutane ne kenan suke
yawa in ya so an samu dama a yi kuma wani lokaci mutane suna amfani da kamar fasahar su wajen taimakawa kamar akwai mawakanhausa.com mawakanhausa.com wuri ne inda aka bude kawai dan adana waƙoƙin gargajiya
mawakan Hausa ne kurum
suke mawakan na da amma duk na gargajiya ba wai na zamani ba
na da kamar suwa kenan can da
jangidi shata da sauransu
to
sannan su caji ma akwai su a wani gidan yana University of Basel a Switzerland a kasar Switzerland su kuma fayafayen da suka waƙoƙin da suka sa sun saka waƙoƙin da aka ɗauko su ne a shekara ta 1954 kusan shekara 59 da ta wuce anan suka ɗauko sai suka je suka aje su waƙoƙi wajen kusan 56 anan suka je suka adana su saboda haka akwai irin wannan ɗaiɗaikun da ake yi na yunkurin da ake yi na adana to su ma na zamanin saboda ai ba za ka ce wai za ka banzantar da abu saboda kawai zamani ya zo ba saboda haka ka kawar da shi su ma na zamanin sai muka ba da ƙarfin gwiwa ina cewa a buɗe musu gidan yana inda mutane za su dinga zuwa suna ganin na zamanin saboda haka dan su waga ne kai in ka je sautionline.com nan ma duk za a samu na
naji professor kana taimaita swagan nan shin menene swagan
ne to zamani ne ai zamani ne zamananci gaya kenan gayi na zamani eh to swaga dai tana nufin dai sabulanta wando irin wannan dai amma dai zamananci
sagin kenan
eh kamar su balatoli inda ake yake aski irin na su balatoli da shauransu to idan mutun da ya wato a takaice dai ai kalmar ba tana nufin kawai sabulan wannan ba a tana nufin kawai ka isa hadadde ne kai
kai dan wagar abin da take yi kenan
abinda ake amfani da take nan cewa kai hadadde ne fa kawa ganka ya waye to idan ka je sautionline.com duk zaka samu waƙoƙin mutane da dama su Hassan K Boys su Dr Pure su wannan Pankias Malam da dai duk shauransu da aka sassaka a wurin
wayannan mawakan Hausa ne
kenan na zamani masu kida da wayannan ala ta zamani ba
to professor kafin mu ba masu damuwa masu sauraro dama daga ƙarshe wani irin tasiri kake ganin zamani yayi akan al'adun Bahaushe
to nan ne fa gizo ke saka dalilin da yasa saboda idan kace al'adun Bahaushe mutane da yawa suna hada abubuwa guri biyu guri daya ko kuma suna hada abubuwa biyu su ba su fana daya al'adun Bahaushe ta hada ta'adar Bahaushe da kuma al'adun Bahaushe
da rayuwarsa
ai ta'adar ita ce rayuwa
rayuwar to
so idan kace ta'adar Bahaushe kana nufin abubuwan da suke Bahaushe yake yi a gargajiyance a rayuwar shi ta yau da kullum kamar wankan jego ta'ada ce ta Bahaushe kuma wayannan ta'adodi abubuwa ne wanda in kaga dama ka yi in kaga dama ka ki yin su da rashin yin su ba zai tabbatar da kai Bahaushe ne kai ba saboda abubuwa ne na ra'ayi a yanzu in kace mataka ba za ta yi wankan jego ba ba abin da zai faru ba kuma wannan ba zai fitar da kai daga zama Bahaushe ba kawai ba ka san ta shi kenan
shikenan da haka za
ta shikenan an tsaya sai me shauran da ba sa wankan jego me yake da musu
amma ana ganin kamar yin wannan wankan fa yana taimaka musu wajen lafiya
kuma dai me yake taimakawa dai ko yana taimakawa ko baya taimakawa yau kawai gari kace kai mataka ba za ta yi ba babu wanda ya sai ce ka fitar ka kasar Hausa ko ka fitar ka rukunin Hausawa kawai baka san kai kazalika ya shara
to baka to professor wanda da kai baya baka so kai haka kurin ba
eh haka kawai kai baka ga amfanin sa ba ka ce kai baka ga amfanin sa ba saboda ai akwai kafilu da ba sa wankan jego kuma ba abin da ya same su turawa ba sa wankan jego me ya same su
ai da jikin mu da nasu ba iri daya
ba kuma dai menene a cikin namu din na gargajiyar mu ma din ya African akwai da yawa wanda duk ba sa yi so ai zuwa suke wankan jego ka ce dai kai dai ba za ka yi ba ko ma dai kowa yana yi ta yau kawo wayi gari ka ce kai ba za ka yi ba abin da ke son jawo hankali shi ne cewa za ka yi ko cewa za ka yi bai tabbatar da cewa kai ba Bahaushe ne ba in ka ga dama ka yi in ba ka ga dama
ba ka yi
yau wato ka ga na farko ka ga ta'ada ba za ta zamanto ci ne wakilcinka na Bahaushe ba
haka ne
kazalika ya shara da ne maka magana yau sai ka ce ba za ka sa ya shara ka zo ofis ko ba za ka sa kana commissioner ka sa ya shara ka zo ana ganin ka ce za a yi maka sanmu so ake alkanka da babban riga da waye da waye da waye kace a yau ni cigar Bahaushe zan yi to ka shigo ga teba da tabubullo ana gani da sauransu to kaga mutane za su yi maka dariya su ce ai kaza da kaza da kaza to
saboda baya nuna cewa ka ba kai wani abu wanda ya saba a da kina
to yau ka ce kai Bahaushe ne kai ni yau kayan Hausawa zan sa ka riga ka sa ko haka kawai ka tashi ka ruguje gidanka ka cire soran gidanka ka cire rufin ranan da komai da komai
ko azara
sai ka saka azara sai ka saka ciyawa kai komai da komai kace ni gidan Bahaushe nake sani kaga ba wanda zai ce ka fitar ka Bahaushe ko babu fitar Bahaushe ba yau in kace ba za ka ci abincin akushi ba kai a plate za ka ci
na san garan
ba wanda ya ise ce kai ba Bahaushe bane to kaga wannan ta'adodi ne wanda in kaga dama ka yi in kaga dama ka ki ba sa wakilta ka ko kadan saboda su ne ai zamanin su ne wanda zamanin yanzu babu akushin yanzu
babu
to saboda haka sai ka ci da tangaran dinka kaga ka zauna a kasa akan tabarma zaka bata tabarman da wai wanda ka zauna akan tabarka bujin da dan haka watakila ma da yawa yanzu ba wai kawai abincin suke ci ba suna cin abincin ana karatun jarida ana cin abincin ana danna a computer ana cin abincin ana danna a waya to kaga rayuwar ta canza magana akushi da waye duk bata taso
akan tabarin cin abincin
yawa to saboda haka ta'adodi abubuwa ne wanda muke na yau da kullun kamar wajen cin abinci wajen saka tufafi wajen yin abubuwa wanda suke ba sa wakiltar mu
na'am
al'ada ita ce take wakiltar ka
na'am
al'adan nan kuma da take wakiltar ka wato dabi'o'i ne da kake yi amfani da su inda in ka kauce da kade daga cikin su zaka ji mutane suna cewa amma yaya kake haka sai ka ce ba Bahaushe ba idan ka ce ba za ka ci zogala ba ba wanda zai ce aha ba sai ka ce ba Bahaushe ba a Bahaushe ne ni ba na so inci haka kawai
to amma an ce shi zogale na kara abubuwa
ko ma me yake kara wani dai ba na so inci in ka fara ka ce ba za ka ci ba wanda zai ce ai kai ba Bahaushe bane saboda baka cin zogale
sai ya ce ka zama bature ba ga sani
in ma za a ce aljani ka zama aljani kai dai ba za ka ci ba amma dai ba za a ce kai ba Bahaushe bane to kaga wannan ba wakili bane
ka wakili bane
al'ada ita take wakiltarka take nuna kai waye kai ta yadda idan ka kauce mata za a ce ai ba mu san mutanen ku da yin wannan abu
kaza ba
to akwai wani bature ana kiransa Anthony Kirk Green shi ya zauna a kasar Najeriya a arewacin Najeriya shekara da shekaru tun wajen shekarun 1950 yayi nazari yayi bincike sai ya fito da al'adun da yake ganin cewa in dai mutum Bahaushe ne to yana da wayannan guda goma
dole
yana da su
yana yin su
sai dai ki
ta
amma yana yin su yana da su kuma sun da manto su suke wakiltar sa na farko gaskiya duk Bahaushe yana da gaskiya ba wai babu makaryaci ba amma dai an san
Bahaushe yana da gaskiya
sai amana na biyu sai na uku karamci sai na hudu hakuri sai na biyar hankali sai na shida kunya sai na bakwai ladabi sai na takwas mutunci sai na tara hikima sai na goma adalci
duk Bahaushe yana da
wa'annan su ne aka san a wajen madarasin nan cewa wa'annan su ne al'adun Bahaushe ta yadda idan Bahaushe yayi ya kauce wa ɗaya daga cikin guda goma nan za a ce haba malam ya kake abu sai ka ce ba Bahaushe ba saboda wa'annan su ne suke wakiltar Bahaushe to bayan ya gama wannan nazarin nasa sai wa'ansu kuma manazartan su kuma suka fito da su ma nasu karshen abubuwan suka hada da nasan
suka dora akan
abin da yayi marigayi Zarruk shine ya jagorance su Allah ya ji gansu da rahama to shi kuma su da suka fito da nasu sai suka hada da mu'amala ladabi da biyayya na biyu na uku kunya da kara na hudu zumunta na biyar rukun addini na shida gaskiya na bakwai dattako na takwas adalci na tara kawaici na goma rashin tsegumi na sha daya kama sana'a na sha biyu juriya da jarumta to idan ka tattara wancan goma da wa'annan goma sha biyu ka samu guda 22 kenan wa'anda zaka ce tabbiyar shine tarbiyar Bahaushe ba yadda zaka yi abin nan wa'anda suke daidai anan shi wancan bature ne
dan su
ai wannan ya fara din guda hudu ne da gaskiya da kunya da adalci da ladabi wa'annan guda hudun ne so idan ka cire guda hudun sai ka tattara me ake nufi da tarbiya a al'adar Bahaushe to an tamu abubuwa guda 14 wannan guda 14 su ne zaka ce tabbas mun Bahaushe ne kai kana da wa'annan idan baka da su to kai ba Bahaushe bane to sai ka lura da wani abu akasarin abubuwan nan da aka lissafa su abubuwa ne na addini
fahe kwarai kwa
shi yasa da musulunci yazo kasar Hausa sai ya samu gurbi daidai wa daida
saboda
daidai irin al'ada saboda dama da yazo ya tarar da Hausawa da ire-iren wayannan abinda musulunci yake daukakawa to wayannan su ne saboda haka duk wani mizani da kai amfani da shi na al'ada ba Hausa mizani ne na addini duk abin da zakai idan ya riga ya kauce wayannan da kuma addini to ba za a ce haba mallan sai ka ce ba Bahaushe ba sai ka ce wani abu daban ko ma dai me za a kira ka amma dai an riga an fitar da kai daga rukunin Bahaushe saboda wakili ne kuma wayannan abubuwan suna wakiltarka rayuwarka duk inda kake a duniya ko a New York kake ko a Australia kake ko a Iceland kake ko a Japan kake to kana da wayannan abubuwan ko da ba zaka sha a New York in dai ka duka da azumi na ga musu mutane wanda suke shan taba a Turai da azumi sai sun duba sun tabbatar ba wani Bahaushe kusa da su saboda sun san sun Allah na ganin su amma sun san yadda za su yi da wannan za su roki gafara ubangiji amma batu Bahaushe dan uwan su yana ganin su zai iya zuwa ya fada ya ce ai kuna ga wani ina zukata masa yawa to ire-iren wannan kage ya nuna akwai dan kara haka da kunya da dai kuma tunanin cewa baka san ai to wannan shine Bahaushe wannan shine al'adun Bahaushe shauran ta'adoji ne wanda in ka gada ma kai in ka gada ma ka ki ka ce kai ba za ka yi ba kuma dan ba kai ba wanda zai ce ai kai ba
Bahaushe ba
yawa to amma al'ada ita ce abinda kake sarrafa rayuwarka ta yau da kullun wace kuma wakiliya ce
tana wakilcin ka
dai tana ko yaro ne wani abu sai ka cika ga yaro mara kunya to kaga bai nuna halin Bahaushe ba kenan ko babba yayi wani abu sai a ce amma wannan ya nuna bai nuna dattako ba saboda dattijo an kai shi wani matsayi na yin wayan sabuwa da ya kamata yayi a bisa shekarunsa da girmansa da kimarsa bai yi su ba sai a ce kaga wannan mutum bai nuna dattako ba kaga kamar ba Bahaushe ba kenan shi ma dai in dai bai yi din ba zaka ce ba Bahaushe bane amma wakilai ne na rayuwar Bahaushe
ya kauce wani abu da ya dace Bahaushe da yana yi
amma kamar yadda nace in kace ba zaka ci dan wake ba ko ba zaka ci dambo ba kawai baka so ne baka sha'awa
kurin shikenan
a haka wannan haka to dan me zaka ci baka so
shirin mu da abokan mu kenan ke zo muku da kaginar radio Rahma mu yada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a Zango na FM Professor Radio wannan lokaci zamu ba masu sauraro dama domin ko suna da wani karin haske ko tambaya a gare ka to ta gudu wannan lambar lambar da muka saba amfani da ta 0644315552 da kuma 0644315556 Assalamu alaikum. To muna sauraron ki da muke magana.
Ya nasu ce daga Gaija.
Na'am.
Ya nasu ce daga Gaija.
To ya nasu ga ki ga professor menene tambaye ki ko wani abu da ke da shi karin haske akan wannan shiri.
Gaskiya muna jin dadin shin da farko dai zan iya wannan ni da sakon wannan kace shi
to ya nasu layin naki ya katse ba ma sauraron ki assalam to professor ga wani yana tambaya a tandalin mu na sada zumunta na Facebook
na'am
Madassir Usman yace salam rahma radio ina yau babban shehi malami professor barka da zuwa ina son professor ya mun bayani game da tsagun baki da malam Bahaushe ke yi wa da idan ya haifa
wannan kan dogon ilimi ne ba mu da lokacin da zamu duduba wannan a yanzu kan gaskiya ban zo a shirya ba amma akwai tsago iri-iri da ake yin su wayansu a kunci wayansu a abunda fuska kamar bulle wayansu kamar turmi na katsinawa da shauransu wanda yake na mutane daban-daban ne akwai tsago da ake wa bayi misali dan a nuna cewa bayi ne amma duk wannan tsagugun yanzu na fuskokin gaskiya an dan dakatar da su kamar an daina yin su
na'am assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke magana.
A magana da Jalo Ahmad da Sanai ba.
To, menene tambayar kai tsaye saboda lokaci?
Da ta hasine kamar da tsali kamar ba Hausa.
Eh.
Kana ji na?
Muna jin ka.
Hello.
Muna jin ka. Sai wallahin namu dai yana da ɗan matsala wato a dandalin namu na sada zumunta na Facebook Naziru di Umar Zugaji yace salamu ne babban bako barka da zuwa da fatan Allah mai da shi gida lafiya tambaya ta ita ce mutan wangarawa a wani yanki suka zauna a jihar Kano ko suke yanzu a jihar Kano
Madabo suka zauna farkon zuwan su da suka zo sarki yaji na wannan lokacin Madabo ya ba su suka zauna shi yasa Madabo take a yanzu har yanzu take da wannan martaba na cewa ita ce batattarin addinin musulunci ta farko a nahiyar nan gurin sannan kuma wannan masallacin Madabo din shine jami'a ta farko a wannan nahiyar wanda duk sai kalubalanci wannan a shirin muke muka kalubalanci amma ita ce jami'a ta farko inda professorshi suka dinka tohowa daga Algeria daga Mauritania daga Libya ana zuwa ana lectureci ana muhawara a wannan gurin
a Madabo
saboda haka zuwan su da suka yi a shekara ta 1380 sarki yaji suka samu su suka mai da shi suka bashi musulunci ya karbi musulunci a take annan sarki yaji ya bada umarnin cewa gaba da yan kasar Kano ta zama kasar musulmi saboda haka lokacin a wannan shekara ta 1380 aka kaddamar da shari'ar musulunci a Kano sannan ya ba su bangaren da ake kiran shi Madabo yanzu a matsayin mazaunin su kuma har yanzu su ne a nan gurin amma akwai wani sashen su a wani gari da ake kira Wangarawa hanyar Zakirai hanyar Zakirai akwai gari da ake kiran sa Wangarawa to su ma wannan ana kito da can kamar wato wani nau'i ne nasu suka koma can gurin suka zauna saboda noma
da kanan cikin Madabu
assalamu
alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana
to kana magana da Rabi Musa daga nan Ungowa Rure
to Mallam Rabi Musa a Gurguje
to ba muna yau bukun bako barka da zuwa da fata Allah mai da shi da lafiya
amin na gode
yau to ni ba ki ga tan abubuwan da zan yi
Abdulaziz Abdul Kondila yace salam ina yiwa Malam barka da zuwa tambaya ta ita ce kamar yadda malam yake cewa mun aro wasu kalmomi daga makotanmu mu kuma waɗanne kalmomi aka ara daga wajen Hausa kuma wacce a wani gari suke to kamar wannan da ya professor ya bayanin wannan ko
nace wayansu daga cikin kalmomin da muka sani kamar wacce muka yi ta dariya akai ita ce wahala cewa duk inda kaje yanzu kace wahala to kowa ya riga ya san cewa wahala kenan ake nufi ko Yarba ne ko Ibo ne ko Ijo ne ko Fulani ne ko ma dai menene to amma Hausawa ne suka bayyana ita na san kuma titi Yarba sun karbi titi turba kenan wannan titi da muke kallo kwarta
to malam da fatan kai assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala
ban
college kai da professor sunana Umar dake ta dane ki
to malam Umar dai ne dai ja
kuje tambaya ta da Allah shine wanne kira zakai ga su kan su mawaka wanda ya kamata cikin wakokin su samu su dinga yada mana wato da adam mu kamar irin wato waken nan da kai magana to da Allah ya kamata a ce professor idan sun zo gurin ku to dinga ba su dama wanda za su dinga yin waƙoƙi da wannan abubuwan kasancewar gaskiya yanzu an watsar da al'adar mu an kama ta wasu can Yahuda wannan an fuskanci ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi
to kamar yadda na yi bayani dazu ko dan film ne ko mawaki ne ya danganta ga manufarsa na yin waƙar to su ma mawakan idan manufarsu kawai su yi kuɗi ne ba za ka ga laifin su ba idan ba su saka wani abin adana al'ada ma amma akwai wasu mawakan da suke son su adana al'ada to irin wannan su za a dinga roƙon su cewa don Allah don Allah su dinga yin irin waɗannan waƙoƙi saboda su dinga adana wannan abin akwai wanda suke son su yi don adana al'ada akwai kuma wanda suka fito don neman kuɗi kuma ba za ka hana mutum neman kuɗin ba saboda haka in ya ga shi neman kuɗi ya fi kuma idan ya saka wannan na gargajiya din ba zai samu shiga ba ka gaye ba zai saka ba kuma ba za ka ga laifin sa ba
to Sulaiman Kawu yace salamu ne wa professor Barka zuwa tambaya ta anan wai shin a halin yanzu menene ya rage wa Hausawa a matsayin rumbuna a jiyar al'adun su akwai fina-finan Hausa a ciki
to ya danganta in kace fina-finan Hausa ai kana nufin wato ita ma fina-finan Hausa ai ma'adanai ne na al'adun akwai su da yawa wanda yake in an gansu za a ga cewa sun riga sun adana al'adar to amma kamar yadda na da jawo hankali kamar yadda su ma kansu yan film din suke da jawo hankali shine da yawa daga cikin su fa kuɗi suke yi wa sun ce kasuwa suka fito sun zo fito neman kuɗi ne ba wai sun fito ne don su adana al'ada ko kuma su wani ajiye al'ada ba wanda duk yake son yayi al'ada to ya fitar da kuɗin sa shi yayi film din al'adar
dan kansa a matsayin ba wai na neman kuɗi bane na al'ada ne dan
amma su dai sun fito su dan kuɗi ne to saboda haka ba za ka ga laifin kuma mutumin da yace shi kasuwa ya fito yayi wa ba in ka damu da al'ada to kai ka fito da kuɗin ka kai abinda suke faɗa kenan to saboda haka mu wanda dai duk ya damu da al'ada to shine zai dauki dan wuyin cewa ya riga ya fitar da film din al'adar amma suna cewa in an yi na al'adar ba sai ake ba ana barin su da shi to shi yasa su ba sa kula da shi wanda kuma ni gani nake ba haka bane saboda ba a yi tallata abin yadda ya kamata bane ai Burkina Faso Mali Senegal duk fina-finan da suke yi na al'ada suke yi gashi kuma yanzu a nan jami'o'i da yawa a duniya har nazarin su ma ake yi
to kamar yaya za a tallata abin kenan
duniya ta san abin da ake ciki idan muka yi fina-finan mu ai iyakan mu nan ne kawai shikenan amma su suna zuwa festivals suna kai film din su festival duk wata festival da ake yi a duniya zaka ga sun dauka sun kai film din su can gurin ana yin festival din nan a France a Germany a Japan a duk ina da duniya
to amma idan hakan yana yiwa ne inda abun inda kudi professor ko
to ina suke samun kudin to mu wannan ba sai a kokari a samu kudin ba
gaskiya ne assalamu alaikum
na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
to da muke magana
to malam kalibu ba mu tare da shi malami farfesa ina yi muku barka da dare
to barka da
dare a gurguje suna na Faisal Abdullahi Bila
to malam Faisal a gurguje
to a gurguje gaskiya na dadin wannan shiri kwarai da gaske kuma kamar yadda na yi farfesa yi bayanai akan irin kamar a ce abubuwan da Hausawa suka gada ko kuma suke da su tun a da kamar akwai amana da dai irin su to an zai ne tambayar da zan yi wa farfesa
yauwa kai tsaye ba
ne kenan suka rike yanzu wannan ne kenan zai cewa su rike wa Hausa wanda ba su yada su ba kuma a ƙarshe da Allah yana so sarki na sama a ƙara gaito mana farfesa da wani wani su gaba da ilimantar da mu a kan tarihin wannan Hausa wannan ita ce tambaya ta wa salamu alaikum Faisal Abdullahi
alaikum salam Paris
to ai wayannan abubuwan da na faɗe su kamar sake maimaita su gaskiya amana karamci hakuri hankali kunya ladabi mutunci hikima adalci mu'amala ladabi da biyayya kunya da kara zumunta gaskiya rukun addini dattako adalci kawaici rashin tsegumi kama sana'a juriya da jarumta har yanzu kowanne ba haushi ka samu yana da su ba wanda yake kwace mana wayannan
babu
ba kuma zamanin da yake zo ya cire mana wayannan idan zamani ya zo ya cire mana wayannan abubuwan to karshen zamanin namu ya zo kenan amma tun fil azar muna da wayannan kuma muna tare da su to kaga muna dai da su saboda haka kakka damu kakka ji komai wayannan rumbun al'adun namu suna nan a jikinka suna nan a cikin zuciyarka suna darda duk lokacin da zuciyarka ta buga to wayannan suna ciki ba kuma wanda yake kankare maka su to idan aka kankare maka su aka fitar da su to ka fitar da rukunin Bahaushe amma a lura ba cewa aka yi shauran kabilun ba su da wayannan ba takan yi suna da shi takan yi ba su da shi ba mu sani ba mu dai abinda muka sani shine idan muna yi wa Bahaushe da'ira muna cewa ina Bahaushe yake menene al'adar Bahaushe to wayannan muke duba kuma duk abinda za a yi na Bahaushe na zamani din in ka duba da kyau in ka aka auna shi ana auna shi ne da amfani da wayannan sundukan ma'aunin nan in zaka ji an ce ai waka ta gurbata ko film yana gurbatawa to yana lalata ko kunya yana lalata mu'amala ko zai lalata kara ko dai wani abu to wayannan
abubuwan su yake taba wani daga ciki
in ya taba wani daga cikin su to shine zaka ji an ce ai wannan littafin bashi da kyau ai wannan film din bashi da kyau ai wannan wakar bata da kyau ko wannan abun na batsani saboda ya karya daya daga cikin wayannan guda 14 din to wayannan su ne ma'adanan mu kuma su ne abun karewar mu
a gurguje ganin lokaci sai dai mu dauki waya guda daya kenan assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gurguje kai tsaye.
Kullu kofar na isa.
To kai tsaye.
Ta ga dakta. Dan Allah ya dan bani asalin tarihin tim din Hausa a gurguje a mene killa kofar na isa.
To ka zo da wai ta asalin tarihin film din Hausa
kai ai wannan shi ba wani dogon abun da ne wannan lokaci sai dai wani lokaci idan su sai malam Khalid ya ga yana da lokaci
ai ni ina da kowane lokaci
wani za ka yadda
sai dai mu nemi alfarman akwai wani lokaci
eh to sai a sake fitar da wani babi na wannan dan wani dogon abu ne dogon dan halittafi ma ne a kai a sunan shi Passage from India wanda yanzu haka ana shirin buga shi a Ohio University Press a America to wannan duk bayanan na tarihin na su waye suka fara duk yana ciki
to sai dai mu ce za mu gintsi amma a karguje a sakonka na karshe professor
a sakona na karshe shine mu tabbatar mun raba al'adunmu da ta'adodinmu ya zaman to cewa al'adun nan namu da na lissafa su karfa amanta cewa suna da annasaba da addini addinin kuma na musulunci ba haushi an san shi da musulunci to saboda haka duk abun da zamu yi wayannan al'adun su ne zamu dinga amfani da su a matsayin ma'auni na duk abun da mutum yake yi amma ba ta'adodi ba saboda ni ba zan damu da tufafi ba sosai in dai rigar da mutum zai sa za ta yi sallah to ai shikenan to ai kaga in aka ce sallah kuma an kawo su kara su mutunci da sauran yauwa an ka kawo to saboda haka mafi muhimmanci shine wayannan abun su zamu dada gindayawa duk wani hukunci da zamu na duk wani abun da mutum yake kowa ga yake ko film yake yi ko wani abun da yake yi to wayannan ya kamata mun rike a zuciya mu cewa su ne rumbun al'adu a ajiyar al'adunmu. Sannan kuma dandali na yara kanana, maza da mata wanda suke waƙoƙin dandali na da, kamata yi kowace unguwa a ce mai unguwar ko kuma matasan unguwar ko kuma manyan unguwar sun jawo hankalin cewa kamata yi ayi wani abu dan araya. Karshenta ma gidan redin yana so ayi gasa a ga wace unguwa ce ta fitar da waƙoƙin dandali wanda suka fi daɗi, wanda suka fi kyau. To idan gidan radio bai haka ba, to ƙungiyoyi da suke unguwa-unguwa na matasan unguwa, ƙungiyoyin su, to za su iya shirya gasa ta wace unguwa ce ta fitar da waƙoƙin dandali na gargajiya. To ka gani ta haka gidan radio sai zo ce, to wanda suka yi na ɗaya da suka yi na biyu na uku za mu zo mu sa duk waƙoƙin su da mutane su sani. To ka ga haka wannan abin zai daɗa raya
ire-iren wa'innan al'adu an ƙara fitowa da su.
Alhamdulillah.
To Farfesa, muna godiya, Allah ya saka alkhairi, Allah ya mai da kai gida lafiya.
Amin.
To masu sauraro, kamar yadda aka sani lokaci ya mana halinsa, dole anan za mu kintse wannan labulan wannan shirin. Sai kuma idan Allah ya kai mu lokacin idan shehi malamin ya ƙara samun dama, insha Allah za mu kira shi domin ci gaba da dora akan wasu al'adu da suka shafi al'adar Bahaushe. Amma da kuma da gidan wannan radio mai albarka ta dauki nauyin kawo muku wannan shiri kimanin awa guda, muna godiya ta musamman kuma ga professor da ya samu damar halartar mu a daidai wannan lokaci, da kuma dan rakiya Munzir Abdullah Adamu. Godiya kai ma da fatan za ka sauka lafiya, da tare da fatan alheri gare ku masu sauraro da ku kasance da mu a daidai wannan lokaci. Kada duba da mu nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.